الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. أقي تنبيوي داكي واتوائنهم سوء قباتر لتنبيوي ينسو شكما مالا زي واتوائنهم أمسا تنبيا تفرقو مي أكي كفا حجة لشي أشيك المسلين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنا godiya ga Ubangiji subhanahu wataala da ya bani ikon cika wannan alƙawari dan ansa waɗannan takaitattun tambayoyi. A yau Litinin 22 ga watan Jumadal Akhir shekara ta 1427 bayan hijira, wanda ya dace da 17 kenan ga watan Julai shekara ta 2006 miladiya. Dangane da tambayar ku ta farko cewa me ake kafa hujja da shi a cikin musulunci, abinda ake kafa hujja da shi a cikin musulunci littafin Allah, wato kenan Alkur'ani mai girma, sai kuma abinda ya inganta na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wato kenan sahihin hadisi banda da'ifi, a bisa ga fahimta ta magabata ta gari. Lokacin da duk zaka karanto aya ko ka jawo wani hadisi, to ya zanto fassara da za ka yi masa kar ta zama bakuwar fassara wadda ta ci karo da abinda musulman farko suka fahimci ayar ko hadisin. Yayin da duk ka ja wata aya a yau ka karanta mutane ita, ka bata wata ma'anar da ta ci karo da yadda musulman farko cikin sahabbai ko tabi'ai suka bata, to wannan abinda kai ya zama kuskure. Hasali ma kai bid'a a cikin addini, kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya nuna a waɗansu daga cikin rubuce-rubucen sakamakon littafin Muqaddimatun fi Usul at-Tafsir. Haka kuma yayin da ka ja wani hadisi cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai ka bashi wata ma'ana wadda ta ci karo da yadda musulman farko suka bashi, to anan gurin ma kai kuskure a cikin fassararka, kuma abin da kai sunansa bid'a. Dan haka dole ne yayin da zaka kafa hujja da wata aya ko wani hadisi, ka tantance cewa ma'anar da ka baiwa ayar ko hadisin bata ci karo da yadda musulman farko suka fahimci ayar ko hadisin ba. Sannan kuma ana kafa hujja da ijma'i. Ijma'i shine haduwar kan al'ummar musulmi, musamman malamai mujtahidai wanda sun kai matsayin ijtihadi kan hukuncin wani abu cikin hukunce-hukunce na addinin musulunci. Cikin ababen da dama ana iya yin ijtihadin a cikin sa. Shine bi maraka su'ud ke cewa wa huwa littifaqu min mujtahidil ummati fi ba'da wafati ahadi, wa huwa littifaqu min mujtahidil ummati min ba'di wafati ahmadi. Wato kenan in mujtahidai malaman da sun kai matuƙa wajen ilimi suka haɗu a mataki na duniya gaba daya, ba wani sashi ko yanki na gari ba, akan wata mas'ala cikin addini, to wannan abin ya zama hujja. To daga nan ana kafa hujja da kiyasi idan ya cika sharuɗa bayan samuwar rukunansa da suke sanannu wajen malamai waɗanda suke bincike akan ilimi na usulul fiqh. Da haka wannan ita ce hujja cikin addini. Galibi abinda mutane suka kafa hujja da shi shine Qur'ani din da hadisi, domin ijma'i ya zama hujja ne dan Qur'ani ko hadisi ya nuna ya zama hujja. Ana yin istinbatin ijma'i ne na kasancewarsa hujja cikin addini daga cikin Alkur'ani mai girma, kamar fadin Allah ta'ala, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Wato lalle mutum abin da zai faɗa ya zanto bai saba wa mummunan farko ba, kar ya saba tafarkin mummunai. Ana aka fa hujja da wannan aya kuma akan wato ainihin ijma'i. To sannan kuma ga hadisin manzon Allah da yake cewa lan tajtami'a ummati ala darada, al'ummata kanta ba zai haɗu ba akan bata. Kamar yadda shi kansa kiyasi madogararsa daga cikin Alkur'ani ne, kamar fa atabiru ya ulul absar, ko cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka dai take cewa waɗannan su ne ababen da ake kafa hujjar su a cikin addinin musulunci.
Haka magan Allah tambaya ta biyu, wai gaskiya ne kana tuka da warwara, wato kai fatawa daga baya sai ka canja?
Haka wani kafin ka zo da wannan tambaya a rubuce, wani ya yi min waya daga Maiduguri, ni ina Kano, cewa wai ni Ja'far Mahmud Adam ina tufka da walwala. Abin mamaki su kansu masu faɗin wannan kalmar ina jin daga baki na suka fara jinta, kuma nakan yi amfani da ita a wurin darussa ko na tafsiri ko dai waɗansu darussa da na saba gudanarwa. wani lokacin nakan yi amfani da wannan imma wajen mayar da martani ga yan bid'a wanda za su gina abu wata ran kuma su zo su rushe shi da kansu, imma kuma wajen bayyana wa mutane hakikanin ma'anar waɗansu ayoyi da kila a zahiri za a ga kamar sun ci karo da juna ko sun warware juna, sai in yi bayanin ma'anoninsu kamar yadda na karanta a cikin littattafai na malamai magabata, kamar faɗin Allah ta'ala fala nas'alanna allazina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin cikin suratul araf, inda Allah ke cewa za a tambaye manzanni, za a tambaye waɗanda aka tura manzanni. Amma sai wata aya ta zo cikin suratul rahman, ubangiji ce fa yawma idhil la yus'alu an dhanbihi insun wala jan, a ranar tashin kiyama ba wanda za a tambaya zanubinsa ko mutum ko aljan. To kaga a zahiri waɗannan ayoyi kamar sun warware juna, amma idan an tashi bayanin hakikan manufarsu za ka ga babu tufka da walwala tsakaninsu da juna, sannan babu cin karo tsakaninsu da juna. Abinda zan nake so in ce waccan kalma masu jifa na da ita abin mamaki, ba zai zama nayi alfahari ba idan na ce daga bakina suka ji ta. To sai in koma kan tambayar, gaskiya ne ni Ja'far Mahmud Adam ina yin tufka da walwala? Wannan ba gaskiya bane ba. Abinda za a samu cikin zance na wanda za a ce nayi tufka da walwala ɗaya ne daga cikin ababe guda biyu, ko dai in ba da fatawa kan wata mas'ala a wani lokaci da ya wuce a baya shekara biyu ko uku ko hudu ko biyar ko goma, a yanzu bayan na ƙara bincike akan mas'alar kuma in ba da fatawa kishiyar waccan tada, to kaga wannan ba tufka da walwala bane ba. A'a, na fahimci nayi kuskure ne, na dawo kan daidai. Bari in bada misali, da ina cikin waɗanda suke da'ifantar da hadisi da yake magana akan salatu tasbihi, don nayi taqalidanci na bi malaman da suka da'ifantar da hadisin irin su Bakar Abu Zaid da makamantansu. Duk wanda ya ji tafsiri na shekarar 1995 wanda ya kunshi kamar wani bangare na suratul Nisa da wani bangare na suratul Ma'ida da suratul An'am, zai isa cewa lallai haka na fassara, a haka na ansa tambayar. Amma daga baya kuma bincike na da nazari na ya faɗaɗa, na gano cewa in dai ta fuskar riwaya ne hadisin ya inganta, sai dai ta fuskar tantance ma'ana ko mutum ya soki hadisin min haythul matan la min haythul riwaya. To kaga jahili wanda bai sani ba sai ya dauka na walware kaina ne, bayan ko bincike na ƙarawa kaina. Sannan da ina cikin waɗanda suke ba da fatawar cewa bai ko daidai yake da ɗaurin aure, idan wakilan ango suka je suka haɗu da wakilan amarya dan naima dan su auren wance, su wakilan amarya suka ce mun bayar, su kuma suka ce mun karba, a fahimta ta wannan siga ce, dan haka aure ya tabbata. To amma duk wanda ya ji fatawoyi na waɗannan shekaru guda biyun karshe ko ukun karshe, zai tarar ina cikin masu fada da wannan kuskure ne. A da can nayi takalidanci ne ga waɗansu malamai da suka taba kan hakan, cikin su akwai babban malamin mu marigayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, Allah ya ji kansa da gafara. Amma daga baya bincike na nuna mun cewa wannan fatawar kuskure ce. Kalmar baka ita kadai ba ta daura aure, dole sai da niyya a cikin zuciya. Da haka masu baiko lokacin da suka je wajen baiko daga gida, idan an tambaye su daurin aure za ku je ko baiko, za su ce baiko za mu, ba daurin aure ba. Bayan taro ya baje, idan an tambaye iyayen yarinya ashe kun aurar da yar ku, za su ce a'a, ai ba aure ne akai ba, baiko akai. Ashe ko da an yi amfani da kalmar mun bayar mun karba, ba a kulla niyyar daurin aure ba. Shi kuma manzo Allah ce innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, ayyuka suna tare da niyya. Karkashin wannan hadisi malamai kuma suka samar da ka'idar da take cewa al-umuru bi maqasidiha, kowane irin al'amura suna ginuwa ne akan kudurin mutum a zuci, banda furucin baka. Furucin baka kadai ba a gina hukunci sai da niyyar zuci. To kaga wannan duk wanda ya san fatawa ta tada zai ga ta sha bamban da ta yanzu. To ire-iren waɗannan suna nan a fagen ilimi da dama, kuma ni ba ni ne farau akan wannan ba. Al-Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris Shafi'i, ɗaya daga cikin a'immatul mazahib al-arba'a, duk wanda yake karanta maganganunsa zai ga sabanin fatawoyi tsakanin lokaci zuwa lokaci. Mafi fitowa fili shine sabanin da ake samu tsakanin magana wanda yake kafin ya shiga Misra da kuma fatawoyin da ya rika yi bayan ya shiga Misra. Kafin ya shiga Misra ya rinka bada fatawoyi akan waɗansu matsaloli da bai da hadisi akan su, amma bayan ya je garin Misra wajen neman ilimi da fada da bincike, sai ya samu waɗansu hadisai wanda ya amfani da su wajen rushe waɗansu fatawoyi da da ya istihadi tsammanin shi babu hadisi. To sai malamai suke bambance tsakanin maganar da ya kafin Misra da wanda ya bayan ya shiga Misra, su ce qala Shafi'i bil qadim abinda Shafi'i ya faɗa a da suna nufin kafin shiga sa Misra, ko su ce qala Shafi'i fil jadid, ma'ana fatawa da Imam Shafi'i ya yi bayan ya shiga Misra. Sannan dukkan mutumin da yake bibitar fatawoyi na Imam Ahmad dan Hanbal, wanda yake walakabi Imam Ahlus Sunna wal Jama'a, zai samu a cikin mas'ala ɗaya yana da fatawa uku: qaulun bil man'i mutlaqan, qaulun bil jawazi mutlaqan, wa qaulun bit tafsil. Wani lokacin yace abu kaza haramun ne kai tsaye, wani lokacin yace halal ne kai tsaye, wani lokacin kuma yace a in sharadi kaza ya cika kaza to ya zama halal, in kuma Allah sai sharadi kaza to ya zama haramun. Duk wannan musayar fatawa ko canjin fatawa da ake samu daga zamani zuwa zamani, abinda yake nuna wa bunƙasar malami da kwazo na ɗalibin ilimi, idan mutum ɗalibin ilimin ne kamar mu, wato kwazansa kenan wajen bin diddigin dalilai, wanda ke sa duk lokacin da aka samu wani zamani ya yi tsawo, to akan samu canjin fatawa daga shekara zuwa shekara, ko daga waɗansu adadin shekaru zuwa waɗansu adadin shekaru, musamman cikin matsalolin da yake akwai ijtihadi, ba matsalolin da babu ijtihadi ba. Dan matsalolin da yake akwai ijtihadi su ne hukunce-hukunce, a ce kaza halal ne ko haramun ne, wannan dole fatawa na iya canjawa gwargwadon yadda bincike ya karu. Amma matsalolin da babu ijtihadi, kamar dama a ce misali kisoshi da muka karanta cikin Alkur'ani, kisar annabi Nuhu da annabi Hud da annabi Salih, wannan dai yadda kai ba za su canju ba. Dan baka cewa da kai da kwa annabi Nuhu, yanzu kuma ka zo ka ce babu, idan kai haka ka kare ta kanka da kanka, ko ka kare ta wahayin da Allah ya saukar, tunda su al-akhbar ne ba ahkam ba, wanda akwai bambanci tsakanin al-akhbar da al-ahkam, malamai da daliban ilimi sun san wannan. Da haka dai ilimi baya karban daskarewa, idan ana nufin tufka da walwala, ana nufin in faɗi wata fatawa a da, a yanzu kuma yanzu in ce ga yadda na fahimce ta ba haka take ba, to wannan haka ne. Kuma wannan ba ni ne farau ba, Imam Shafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal da duk wani mujtahidi da zaka karanta tarihin sa baya zaka ishe haka. Wannan kuma jahilci ne ma a cewa wannan abin tufka da walwala, sai da a kira shi da suna canjuwar fatawa a sanadiyar canjuwar bincike, a sanadiyar karuwar ilimi, a sanadiyar karuwar nazari, wanda dukkan malamai sun san wannan ba jahilai ga magari ba, yan kidan ki naji na biyo ki. To daga nan gurin kuma abu na biyu kila wanda shi ma a faɗe shi ana nufin wato ainihin tufka da walwala, sawa'un ne aka tuhuma da shi kuma an tuhuma wani da shi, kamar wani ya ɗauki maganganuna da na yi a wani lokaci a cikin kaset, sai ya gutsuro daidai gabar da yake so, kuma sai je sake gutsuro wata magana da na yi a wani wuri a daidai lokaci, ya gutsuro daidai gabar da yake so a cikin kaset din, sai ya zo ya hada ya ce to a can ya ce kaza, a can ya ce kaza. To kaga wannan jahilci ne yake sa waɗansu mutane su yi haka, ko hawa san zuciya ke sa waɗansu mutane su yi haka. Dukkan mutumin da zaka yi hada-hada maganganunsa irin wannan, to zaka samu maganganunsa sun ci karo da juna. Amma idan ka ji wani cassette shi kadai daga farkon sa har ƙarshe, kuma ka ji dai shi ma daga farkon sa har ƙarshe, to zaka samu ba cin karo da juna. Amma go tsare ku tsare maganganu, wannan duk wanda kace so ka kama ka iya kama shi ta wannan kafa, wanda shine jahilai suke yi waɗanda suka rasa hujja game da abokin tattaunawarsu. Yanzu alal misali wani ya iya zuwa ya ce na karanta a cikin Alkur'anin ku, sai wa dan masallaci dan wuta ne, idan an tambaye shi hujja sai ce Allah ya ce fawailul musallina, Allah ce azaba ta tafi akan masallata. To kaga idan ya tsaya daidai wannan ayar ya zalunci Alkur'ani, sai mu ce da shi to kaga kai ne baka da fahimta, karasa gaba mu namiji, ai da Allah ya ce almusallin alladina hum an salatihim sahun walladina hum yarauna wa yunawuna almaun, da haka dole sai in masallatan sun zama masu jinkirta sallah da gangan ba da mantuwa ba, to su ne waɗanda za a ce sallar su ba za ta cece su daga wuta ba, ko kuma masallatan sun zama masu riya, ko masallatan sun zama masu hana taimako, kaga masu nifaka kenan. To irin waɗannan yana nan cikin Alkur'ani ko cikin hadisi, duk wanda ya kawo jumla wadda akwai istisna'i a bayanta sai ya kyale istisna'in, to sai ta bayar da ma'anar da ba ita ake nufi ba. Wato akwai istisna'i shine togaciya ko exception, to idan baka kawo wannan togaciyar ko exception ba sai bayar da mummunar ma'ana, wanda shine abin da su waɗancan mutane suke wanda suke ci an yi toka da walwala. Wannan kenan. Sannan kuma wani abu mai mahimmanci shine ka iya tambaya ta mai hukuncin mushe in ce da kai haramun, mai hukuncin cin namun alade in ce da kai haramun, ka sake tambaya ta mai hukuncin abin da ya shafi kamar dabba wadda ba a ambaci sunan Allah akan ta ba, ka ambaci sunan wani, zan ce maka haramun, kai tsaye na ce maka haramun, shikenan. Kuma na jawo aya akan haka, innama harrama alaikum almaytata والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. آية كي تنصن تحكى عقب سكت شوها حراما شكا نسيكم وني تنبيني يتي نيني متفي قزلي يكارم يوم تكاما نغاني كما الزمت با ندا أبنشي سيموشي يا هلتا انشي سينشي يا هلتا كشي. to kaga anan idan wani jahili ya ji sai ya ce da zaka haramta mana mushe yanzu kuma ka halatta sai ya ce to kaga masalar ka kai jahili ne baka karatu ai da sai ka tambaye ni me yasa na haramta zan jawo ayar ko me yasa na halatta kuma zan karasa maka Allah ya ce fa munittarra ghayra baghin wala adin fala isma alaihi inna Allah ghafurur rahim dukan wanda ya tilastu ba tare da na mai ketare iyaka ko zalunci ba yaje ya ci mushe to wannan babu laifi a kansa kaga kenan ba wani tufka da walwala tsakanin waɗannan ababai hukunci ne ya canja cin mushe haramun ne amma in ka samu kanka cikin tsanani ya halatta ka ci to kamar haka ne wani yazo same ka wata rana tambaye ka me hukuncin demokrasi ko demokradiya sai ka ce demokradiya ai tsari ne da ba na Allah ba duk tsarin da ba na Allah ba ko aka kawo shi dan a mulki mutane da shi to wannan tsarin kuskure ne kafirci ne ba daidai bane sai kuma wani yazo tambaye na gefe guda ya halatta mutum ya tsaya takara a matsayin gwamnatin jiha ko ya tsaya takara a dan majalisa na jiha ko na tarayya ko bai halatta ba sai na ce masa a matsayin sa na musulmi wanda a zuciyarsa ya yarda cewa duk hukuncin da ba na Allah ba kuskure ne hukuncin Allah shine ingantaccen kuskure shine wanda yake la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid ya yarda da wannan a zuciyarsa hukuncin Allah shine daidai wanda babu kuskure a ciki la ya'tihi al-batil wato barna bata zo masa min bayni yadayhi wala min khalfihi wato ainihin ballantana ta gaba da shi ko ta bayan shi tanzilu min hakimin hamid amma hukuncin da ba na Allah ba kuskure ne na Allah shine daidai ya yarda da wannan a zuciyarsa ya yi imani da haka to amma wani uzuri ko san zuciya na dan adam ko rinjayar shedan ko wata maslaha ya hango wata maslaha cewa idan ya shiga cikin wannan hukunci zai iya kawo gyara ko da ba 100% ba zai rage wata barna ko da ba dukanta ba zai iya rage barna daga 100% da take faruwa ta koma 90 cikin 100 ta koma 80 cikin 100 ya samu nasarar kawar da barna kashi 10 ko kashi 20 ko 30 ko 50 sai mutun ya shiga ya zama dan majalisa ko gwamnatin jiha ya zama dan majalisa jiha ko na tarayya ko chairman na karamar hukuma a zuciyarsa na mai kudurin hukuncin Allah shine mafi ingancin hukunci wa man ahsana min Allah hukuman liqaumin yuqinun to wannan ba za ka ce masa kafiri ba idan ka ce masa kafiri to kai ne ka zama kafiri sannan kuma wannan mutum ba za ka ce masa abin da yayi haramun ba domin larura ce ta tilasta shi shiga ko dai babbar na ta faru 100% ko ya shiga cikin rigewa barna karfi to kaga nan wanda yazo can fatawa taka lokacin da kace demokrasi kafirci ne yanzu kuma yaje fatawarka na cewa kace ya halatta musulmi ya shiga dan wata maslaha to sai dauka cewa kai tufka da walwala saboda shi jahili ne baya iya bambance tsakanin haramcin mushe da ka bayar dazu kace haramun ne da kuma halacci da ka bayar ga wanda ya samu kansa cikin larura tunda shi ba ya bambance tsakanin ababen guda biyu to wannan shine abin da wato ainihin wanda bai gane ba yake dauka a wannan matsayi kuma anan nake so in ce da ku kai mai tambayar da kuma waɗanda kila za su iya saurara ta hanyar kaset ko a Maiduguri ko a Abuja ko a sauran garuruka cewa fatawoyi irin na shiga aikin gwamnati ko kuma yin karatun boko ba fatawa ce mallakar wani mutum ɗaya ba sawa'un malami ko ɗalibin ilimi ballantana mutumin da kila in an bi shi za a bincika shi bai kai ya zama ɗalibin ilimin ban bawa na gaske ba ya iya yin fatawa shi kadai a madadin jama'a fatawa ce da ke buƙatar binciken dukkan masu bincike waɗanda suka yi fice a garin da ake zaune ko a ƙasar da ake zaune a tattara su kowa ya kawo albarkacin bakinsa ya faɗi bincikensa sai a tattara bayanai da dalilai da hujjoji sai a baiwa mutane a matsayin wannan ita ce mafita amma ba wani mutum zai je shi kadai ya tara waɗanda suka yarda da shi ko suka yi imani da shi ya bayar da fatawa shi kadai a madadin al'ummar musulmi kuma ya dauka tashin ce daidai kuma ta sauran musulmai ta zama kuskure duk wanda ya wannan to ya kawo rudo cikin addini kuma ya ci amanar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma sai ya tsaya a gaban Allah shi da wanda ya ci amanar su ya ba su fatawa ba ta daidai ba wanda bai gina ta akan ilimi ba da haka takeice wannan shine dan bayanin da zan iya yi dangane da batun cewa akwai tufka da walwala ko babu tufka da walwala.
Akramaka Allah tambaya ta gaba, menene gaskiyar cewa kun taba zama kun tattauna da Muhammad Yusuf game da haramcin boko da aikin gwamnati?
Wannan gaskiya ne. Wallahi tallahi billahi alazim mun zauna ne da Muhammad Yusuf a masauki na da nake sauka a Maiduguri a Dambo Road gidan Alhaji Muhammad Indimi gidan bakin sa. Akan wannan fatawoyi kuma ya gamsu ya ce da ni ya yadda yayi kuskure. Nace to shi to amana ce a wuyanka. Tunda ka yadda kai kuskure ka nemi su al'ummar da ka dora su akan wannan fatawa suke bin ka ka faɗa musu. domin yaddarka ni da kai anan cikin gida ko a falo a boye ni kadai ba za ta tsira da kai a gaban Allah ba har sai ka fada waɗanda suka bi ka kan wannan fatawa. Wannan ni da shi kenan, mun zauna ni da shi da Malam Abdul Wahab, shi ma dai anan Damboro a gidan Alhaji Muhammad Indimi. A wannan karan duk hujjojin da yake jin su yake dogaro da su ya kawo su a gaban mu, mun yi masa bayani kuma yayin shiru ya nuna ya sallama, amma kuma bai fita yawa mutanansa bayani ba. Karo na uku ko mun zauna da ni da shi da Dr. Muhammad Sani Umar, tun ma lokacin shi Dr. Muhammad Sani bai riga kammala karatun sa jami'ar Madina ba, dan yanzu da nake muku magana ya riga kammala karatun sa ya dawo gida yana nan Kano, shi ma mun zauna mun tattauna irin waɗannan mas'aloli. Ya sake maimaita irin abin da ya ambata a zaman mu ni da shi da Malam Abdul Wahab, muka yi masa bayani iya yadda zamu iya masa. A wannan lokacin ban manta ba, banda mu da shi din akwai waɗansu, to tunda akwai idan jama'a a lokacin nan bai nuna mana ƙarya muke ba, bai nuna mana gaskiya muke ba, dan yana jin tsoron kar ya daure kansa a gaban waɗanda yake ganin abokanan kunsu masani. Abu na hudu, ya zauna shi da waɗansu dalibai masu karatu a jami'ar Madina a can Madina lokacin da ya je yakin Umara, kuma sun bashi dukkan hujjoji da suke nuna masa fatawoyinsa da ya ba daidai bane. Abu na biyar, ya zauna shi da sauran ƴan uwa masu wa'azi a Maiduguri. Ina kyautata zaton a cikin zaman da aka yi ma akwai Imam Ali Gafsiya na jami'ar Maiduguri da waɗansu daga cikin ɗaliban ilimi, kila su Malam Madu Mustafa ko Ahmad Abdulkadir ko Bukar Kyari ko Malam Ali Mustafa da dai waɗansu fitattu cikin ɗaliban ilimi na Maiduguri da masu wa'azi, kuma da an nuna masa waɗannan fatawoyi da yake ba daidai bane ba. Sannan kuma abu na shida, ya zauna shi da waɗansu ɗalibai a Zaria musamman akan maganan karatun boko da aikin gwamnati, kuma sun nuna masa iyakacin hujjojin da suke da shi. Amma a wannan lokacin da tunda ya je shi da almajiransa suka yi rikodin ɗin kaset ɗin, ba sai da ma kowa ya mallaki kaset ɗin ba, wanda yanzu na tabbatar ba za su iya fitowa da shi fili su bayyana wa duniya wannan zaman da aka yi ba. Abu na bakwai, na zauna da ni da shi da waɗansu daga cikin alhazai a aikin hajjin da aka yi shekaru biyu da suka wuce, wato a shekarar da ya je Umara ya tsaya a can bai dawo ba har sai bayan aikin hajji. A wannan lokaci ya fito fili ya nuna mana cewa yaran da suke irin wannan fatawa shi baya tare da su, asali ma shi kanshi sun kafirta shi kuma baya tare da su. A wannan lokaci ne ya kokarin sanar da waɗansu daga cikin jami'an gwamnati na jihar Borno cewa to wannan mutum fa sharri ake masa da kaji kamar yadda ya faɗa. Suka ce su ba su yadda ba har sai in ya yadda zai rubuta wannan da kansa. Yace ya yadda zai rubuta da kansa cewa waɗannan fatawoyi kaji ake masa. Yace zai rubuta, ni nake ba shi shawaran cewa ka nemi wani masanin shari'a ya rubuta a madadinka, wato kamar lauya kenan. Domin idan ka bari ka rubuta da kanka kila ka je ka daure kanka da kanka. Haka aka yi. Ya bayar wani rubuta masa, ya bayar mai girma mataimakin gwamnatin jihar Borno wannan takarda, wanda ita fa ta bada dama aka bashi damar ya shigo Najeriya har ya zo ya zauna ya cigaba da zama a Maiduguri. Bayan an riga an yaya sunan shi cewa ana neman shi dan tayar da rigimar ƴan Taliban a jihar Borno da Yobe. A wannan lokaci akwai marigayi mai girma sakataren gwamnatin jihar Borno, wato Abba Gana Taraf, Allah ya ji kansa da gafara, Allah ya rahmace shi. Akwai waɗansu daga cikin ƴaƴansa da muka je aikin hajji da su a wannan lokaci. Sannan akwai dan uwa Sadiq wanda yake aiki a nan pharmacy na asibitin koyarwa, teaching hospital na nan Maiduguri, yanzu haka yana nan da rai a iya tambayarsa, da waɗansu ƴan uwa waɗanda ba zan iya tuno sunansu ba. Amma abin mamaki shine sai na ji kasa din Muhammad Yusuf yana karaita dukkan wannan zaman da aka yi, wanda kuma galibin waɗanda aka yi wannan zaman da su ko dai ƴan uwa na Zaria wanda ya zauna shi da su ko kuma ni ko Dr. Muhammad Sani ko Malam Abdul Wahab ko su ƴan uwa na nan Maiduguri da malamai na nan Maiduguri, amma dai zo na karaita wannan abu. To kaga wannan babu abin da zamu ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna fatan Ubangiji ta Allah ya tsare mana imanin mu, ya sa kuma mu fi ƙarfin zuciyar mu, ya sa mana jin tsoron Allah sama da jin tsoron mutane, ya sa mu gwammace gara kunyar duniya da kunyar kiyama, domin alamar ta biyar dan adam shine wanda zai dauka da kunyar duniya gara ta kiyama, amma musulmi zai gwammace gara kunyar duniya da ta kiyama, munafiki kuma zai dauka cewa gara ta kiyama da ta duniya. To saboda haka wannan shine abin da zan iya cewa game da waɗannan al'amura da kuka tambaye ni.
Akramakallahu, me ka sani na kuskuren ilimi da shi Muhammad Yusuf din yake yi?
Kuskure da ilimi waɗansu daga cikin mun tattauna ni da shi, a waɗansu lokuta a baya, kuma bana son in ce zan kawo su a nan gurin a yanzu, amma shi ya san me muka tattauna, ni na san me muka tattauna, ya san ina muka sabani kuma ina muka samu fahimta ni da shi. Amma kila kaɗan daga cikin abubuwa na ji shi a wani kasid da yake ta yawo a wurin jama'a, yana fassara cewa hadisin manzon Allah da Imam Bukhari ya rawaito, mamin mauludin illa wa yuridu al-fitra, da manzon Allah yake cewa ba wani jariri face an haife shi akan tsarki, fa abawahu yuhawwidanihi, iyayensa ne suke mayar da shi ba yahudi, au yumajjisanihi, ko su mayar da shi ba majusi, au nasranihi, ko kuma su mayar da shi ba nasare, au kama qala alaihi salatu wassalam. Yace abinda ake nufi da yuhawwidanihi shine su sashi boko. To kaga wannan fassara ce ta san zuciya. Duk wanda ya wannan fasara ba zai iya kawo wani cikin magabata ba da ya riga shi wannan fasara, kai ba zai iya kawo wani ba a cikin malaman zamani da ya riga shi wannan fasara. Yace sanya daboko, wannan yana nufin kristantar da shi ko yahudantar da shi, to wannan babu mai wannan fasara a iyakacin sani na a duniya, an ba shi kadai ba. To kaga wannan kuskure ne. Sannan yin amfani da kalmar wallahi hakum bi anzalallahu wala kamal kafirun a kasar ta kowa, to kaga wannan shi ma kuskure ne, domin duk mai wannan tafsirin yana nufin yafi Abdullahi dan Abbas, yafi Imam al-Bukhari, yafi Imam Muslim fahimtan Qur'ani. To waɗannan suna daga cikin kurakurai masu dimbin yawa da suke yaduwa a cikin karatuttukansa. Fatan Ubangiji ta Allah ya fi mushe ba shi ikon tuba.
Akramakallahu, ko akwai dalilan da suka sa ka rabu da shi bayan da an san ka da shi cikin ɗalibanka har kana yabansa a gaban jama'a?
Gaskiya ne an sani da Muhammadu Yusuf, shi ya san wannan, ni na san wannan, bana inkarin ya taɓa kasancewa tare da ni har zuwa Ramadanan ƙarshe da ya gabata, wato wannan Ramadan na shekara ta 1426 da ya wuce. Ya kawo min ziyara inda muke masauki na Maiduguri, ya tattauna da ni kan waɗansu masalolin na addini, na ba shi aron wani littafi da kuma ba shi shawarar ya yi photocopy sa. Wannan ita ce haduwa ta ƙarshe da shi. Amma tun kafin ita wannan haduwa ta ƙarshe, dama can an samu raunin alaka tsakanin ni da shi tun daga lokacin da waɗancan fatawoyi suka kunno kai. Kuma abin da ya kawo raunin alaka tsakanina da shi, na farko dai na lura duk ababen da zamu tattauna ni da shi, komai irin yadda yace ya gamsu, to baya iya yin karfin hali yaje faɗa wa almajiransa haka, idan yaje sai ya gina su kan wani abin daban wanda ba shine gaskiya ba. To kaga wannan kamar wani nau'i ne na ni ba zan iya munafuntar sa ba, kuma sai nake ganin bai kamata ba in kyale shi ya cigaba da munafuntata. Ni ban munafunci wani daga cikin malamai na ba, kuma ba zan iya lamunta ba wani da zai ce abokin karatuna ne shi ko almajirina ne kuma ya munafunce ni, musamman kuma a fagen ilimi. In abin a fagen rayuwa ne, wannan yana da sauki sama da a ce a fagen ilimi wanda amana ce. Saboda haka wannan shine babban abin da ya kawo alaka ta ni da shi ta yi rauni, ba wai wata rigima muka yi ni da shi wadda ta shafi wani abu da yake da alaka da duniya ba. A gani na yadda da'awarsa da kwazansa na da'awa yake a da ya canja, ba yadda na san shi ba. Ina nufin a da babban kwazansa shine ya zai dora mutane akan addini, a fahimci sunna, a kaucewa bid'a, a gane tafarkin manzon Allah, a kaucewa tafarkin da ya ci karo da shi. Amma yanzu sai ya zanto babban al'amarin su ne waɗannan abubuwa guda biyu nan, su sa a gaba sama da komai a cikin rayuwarsa. Haramun ne a karatun boko, haramun ne a aikin gwamnati. Ni kuma a ganina don mai kawo waɗannan fatawoyi a halin yanzu, to kamar wani mutum ne da aka dasa shi, ko ya sani ko bai sani ba, musamman kuma a fagen ilimi. In abin a fagen rayuwa ne, wannan yana da sauki sama da a ce a fagen ilimi wanda amana ce. Saboda haka wannan shine babban abin da ya kawo alaka ta ni da shi ta yi rauni, ba wai wata rigima muka yi ni da shi wadda ta shafi wani abu da yake da alaka da duniya ba. A gani na yadda da'awarsa da kwazansa na da'awa yake a da ya canja, ba yadda na san shi ba. Ina nufin a da babban kwazansa shine ya zai dora mutane akan addini, a fahimci sunna, a kaucewa bid'a, a gane tafarkin manzon Allah, a kaucewa tafarkin da ya ci karo da shi. Amma yanzu sai ya zanto babban al'amarinsa su ne waɗannan abubuwa guda biyu nan, su sa a gaba sama da komai a cikin rayuwarsa. Haramun ne a karatun boko, haramun ne a aikin gwamnati. Ni kuma gani na don mai kawo waɗannan fatawoyi a halin yanzu, to kamar wani mutum ne da aka dasa shi, ko ya sani ko bai sani ba, ko da san shi ko ba da san shi ba, ko da niyyarsa ko ba da niyyarsa ba, dan ya kawo al'ummar musulmi cikas. Wala Allah ya sani, wala Allah kikkiawan niyya yake yi fa ta fahimta ne bai ba, dan ya kawo al'ummar musulmi cikas a daidai lokacin da al'ummar musulmi suke fama da karanci na ƙwararrun likitoci, ma'aikatan jiya, injiniyoyi, masana a ɓangaren rayuwa daban-daban, kuma a daidai lokacin wani yake ƙara korewa al'ummar musulman yan kaɗan ɗin da suka rage mata, ta yadda al'umma za ta fuskanci abokanan gabanta ba tare da kowane irin makami ba na ilimin zamani, ba tare da kowane irin tanadi ba. To hakikanin gaskiya wannan wani yunkuri ne na jefa al'ummar cikin halin kakanikai. Wannan nake ganin in har na goyi bayan wannan yunkuri, to hakikanin gaskiya ni din nayi tuka da walwala kenan, kuma nace amanar al'ummata. Kuma abin mamaki shine wato yadda shi kansa yake kwan gaba kwan baya cikin al'amuran sa. Zai tsine wa gwamnati ko aikin gwamnati ya lanci aikin lawyer, amma kuma idan wani abu ya taso zai iya zuwa da kanshi ko ya tura aje a bar mai duguda a cikin kilomita kusan 700 har zuwa Zaria wajen dan uwa mai suna na Jafar Abbas, wanda shine lawyer da yake taimakawa galibin ƴan uwa musulmi ahlus sunna in wata rigima ta kama su tsakanin su da wasu. Zai iya zuwa ko da kansa ko ya tura wani ya je alallashin Jafar Abbas ya je ba da ayar alqur'ani ba da hadisi ba da constitution din da Muhammadu Yusuf ya kafarta duk wanda suka karanta, da sakin layin da Muhammadu Yusuf ya karanta ya kafarta duk wanda suke karatun sa, har ma ya hana ai da shi za a je ko a yi wabelin sa ko a shige masa gaba ko wani abu makamancin haka. To kaga ina amfanin ka dora daliban ka akan wani abu daban, kuma ka je kana yin ta'amuli da wannan abu. Kuma na sha faɗa musu a cikin manzanni nake cewa kun ce ko ku kai da gwamnati ba, bai kamata kenan cikin ku mai mashin da mai mota ya rinka yin amfani da flat number ba, na flat number ba ayar Qur'ani ba ce ba jiki boko ne tsantsa, kuma za ku je ku yanki insurance ku bai wa gwamnati kudin shiga dan ku makala a cikin motocin ku da take hawa, kai lasisi na tuke mota, ka zo ka mallaki passport dan tafiya aikin hajji ko umra da shi, ba kalmar shahada ce a cikin passport din nan ba, Federal Republic of Nigeria aka rubuta. To kaga wannan ya zama hakikanin tufka da walwala da kuma kwan gaba kwan baya. Wato kenan ka kika shiga daki ta kofa sai ka shigo ta window, wannan shine abin da suka samu kansu a ciki. Da haka hakikanin gaskiya babu wani personal rigima tsakanina da Muhammad Yusuf, kawai abin da ke tsakanina da shi shine waɗannan fatawoyi da nake ganin ya saba a gaskiya, shi kuma yake gani akan gaskiya yake. Ni kuma nake ganin ba zan iya tafiya da mai wannan a dauka cewa ni din ina wakilta ta ko ni in wakilce shi ba. Ya kamata in fito fili in nuna ba ruwana da fatawarsa, kuma ni ban ce dole sai ya bitawa ba, amma illa iyaka shi ya yi kira na ko ni in yi kiran shi akan kowa ya ji tsoron Allah ya duba dalilin da yake kafa hujjar su, kuma wanda gaishe waye magabacinsa cikin magabatan al'umma dangane da fatawar da yake dora mutane akai.
Akramaka Allah, tambaya ta karshe, yi wa malamai da'a yaya yake a cikin addinin musulunci?
Yi wa malamai da'a a cikin addinin musulunci wajibi ne, amma yayin da ya kasance malamai din suna dora mutane akan daidai, tunda manzo Allah ya faɗa cikin hadisi sahihi da Imam Bukhari ya rawaito, yace innamat ta'atu fil ma'ruf, wato ana yi wa malami da'a ne cikin abin da ya faɗa na gaskiya, amma kar mutum ya faɗa san zuciyarsa kuma a ce za a yi masa da'a ko ta kalidanci a kai. Da haka malamai da suka yi bincike suka gano cewa da'ar da ake wa malamai wadda ta saba wa daidai kala uku ce. Kashi na farko, mutumin da zai bi malamai ko ya bi wani malami ya dora shi akan barna, a zuciya san barna ce, amma tare da haka ya fifita wannan barnar sama da gaskiyar da ya fahimta. To da yawa daga cikin malamai sun ce wannan kafirci ne. Da'a ta biyu, mutumin da zai wa malamai da'a akan kuskuren da suka gina shi, amma a zuciya san kuskure ne kuma ga gaskiya can guda daya, amma wani san zuciya ko wani abin da yake samu a wajen malamin ko gaba da yake da wani a can daya gefen ko adawa da yake da wani ko kabilanci ko wani dalili, wani dan gari na ne wani ba dan gari na bane, wani dan kabila ta ne wani ba dan kabila ta bane, a sanadiyar wannan sai ya fifita wanda ya dora shi kan kuskure, duk da ya san kuskure ne ya kyale wanda ke kiran shi akan gaskiya, duk da ya san gaskiya ce, to wannan ba a cewa ya kafirta, abin da ya aikin sabo ne. Kashi na uku kuma shine wanda yake bin malami akan abin da yake ba na daidai ba, amma shi din yayi haka ne bisa ga jahilci dan bai san daidai din ba. To anan wasu malamai sun kasa shi kashi biyu, suka ce ta iya yiwa yana zaune cikin jahilci a garin da baya iya yiwa ya sami ilimi tun da ba malamai, to wannan yana da uzuri a wajen Ubangiji da ya bone akan barna tun da bai sani ba. Kashi na biyu, wanda ya iya yiwa ya je ya binciko daidai din amma yaki zuwa ya takaita akan wannan barnar da wannan ya takaita akan barnar da wancan ya dora shi, to wannan yayi sabo kuma Ubangiji ta'ala zai masa hisabi akan haka ranar tashin kiyama. Da haka anan nake kira ga ƴan uwa musulmi akan cewa babba abin da ake bukata shine duk wani malami da zaka yi wa biyayya to zaka yi masa biyayya ne gurgurdan yadda yake bin Allah, yake bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da ya saba haka kuma dole ka rabu da shi. Allah ya sani na sha wahala a cikin mu'amalata da Muhammad Yusuf, duk ƴan uwana waɗanda na riga sanin su kafin shi, waɗanda waɗansu su ma abokanai na ne irin su malam Madu Mustafa, irin su malam Bukar Kyari, su malam Ali Mustafa, waɗansu su kuma muna da alaka ta kudda kudu suna karatu a wajena tun daga tarihin zuwa na Maiduguri zuwa yau, irin su malam Ahmad Abdul Qadir da sauransu, da yawan su sukan dauka cewa na fifita Muhammad Yusuf akan su. Ni kuma uzurin da nake ba su a wannan lokaci a iyakacin fahimta ta Muhammad Yusuf yana san gaskiya, yana yin abin sa ne da ikhlasi, idan har ya gano gaskiya to zai zo ya bita. To amma irin yadda ya zauna da mutane daban-daban, malamai daban-daban, ba wai ni kadai ba, inda ni kadai ne za a yi cewa dan mai dan ya saba min ni kadai, zan ji haushi da takeici. Ba magana ce ta ya saba min ni kadai ba, a ya saba dukkan wani malamin sunna a Maiduguri, a Kano, a Bauchi, a Kaduna, a ko'ina wani malamin sunna yake. Ya dauki fatawar da asalinta ta imbida ce, ko da wadda Khawarij suka fara da ita, ko wadda yan jama'atul hijrati wat takfir a ƙarshen zamani suka kago, yazo ya dora ya dauki gelanta ya yafa. To kaga babu yanda za a yi, wato ainihin ka ci gaba da goyen bayan mutum akan irin wannan yanayi, bayan kasan kuma kuskure ne. Amma tunda ba a dawa ce ta bambancin gari ko bambancin kabila ba, daga lokacin da Ubangiji Ta'ala ya sa ya fi karfin shedan, yayi nazari ya dawo kan gaskiya, babu abin da zai hana alaka ta da shi kila ma tafi yadda take a yanzu inganci, tafi yadda take ma a da inganci da nagarta da kusanci da sauransu. Kuma wannan shine kyakkyawan fata na da shi, cewa in dai nayi dan Allah, Allah zai nuna masa gaskiya. Amma in har sai dan ya ci nasara a kansa, to kuma babu abin da zamu ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wannan shine karshen abin da zan faɗa. Kuma ina yi wa dukkan al'ummar musulmi da zasu zo wannan kasir fatan alkhairi, kuma su sani wannan ita ce matsayata, bani da wata matsaya sama da wannan, in ba nan gaba ne kuma zan yi karatu da bincike ba, in ga akwai abin da nake bukatan karin bayani dauriya akan wannan faɗa yanzu, to wannan kullun ilimi qabilul li ziyada, in mutun yana bincike ilimi yana kara da duwa, yana kara faɗa duwa. Allah shi nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta, nuna mana ƙarya ya bamu ikon kauce mata. Dukkan wanda yake kira mutane zuwa ga gaskiya akan tafarkin manzon Allah, Allah shi taimake shi, Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarsa. Dukkan mutumin da ya saba wa tafarkin manzon Allah, ya saba tafarkin musulmai da ganganci dan san zuciya, in mai shiriya ne Allah shiryar da shi, in kokwatacce ne to Ubangiji Ta'ala ya kare al'ummar musulmi daga sharrinsa. Assalamu alaikum warahmatullahi.